Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana da ganin birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sir Phil Hashim Kumel tare da Aisha Tsila da sauran abokan aiki miki kafarin cin samu ko wannan shirin. A yau ranar Litinin 10 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar China sanadiyar barkewar cutar murar nan ta coronavirus ta kai 908 zuwa yanzu. An fara gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi da na majalisu a cikin nasara a yankunan da ke amfani da harshen Faransanci a ƙasar Cameroon, sai dai kuma a yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi aikin zaɓen na tafiyar hawainiya. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Iran jiya Lahadi ya ce ƙasar ta gaza a yunkurinta na harba tauraron ɗan adam da ta ƙirƙiro samfurin zafar.
To kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar ƴan sandan Najeriya ta kama wasu mutane uku da ke alaka da kaiwa sarkin Fatas Kumhari.
Bincikensu ya nuna cewa ƴan ta'addan sun so ne su yi garkuwa da mai martaba sarkin Fatas Kum, al'amarin da ya sanadiyar kashe hadimansa guda hudu.
Haka kuma za ku ji cewa masana tsaro a Najeriya na ci gaba da muhawara kan kiran sauya hafsocin tsaron ƙasar.
Rashin samun nasarar tabbatar da tsaro a Najeriya yana da nasaba da cewar ƙananan sojoji da ƙananan jami'an tsaro da suke tsakiya an toshe su ta sama. Magana ci gaba promotion nasu yaki gaba domin waɗanda suke kansu lokacin barin aikin yayi ba su bari ba.
Sai ku biyo mu cikin shirin domin jin duk waɗannan rahotannin masu muhimmanci, sannan kuma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda na shirya kuma zan gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar China sanadiyar ɓarkewar cutar murar nan ta coronavirus ya kai 908 zuwa yanzu, bayan da tun gabannin nan ya zarce adadin mace-mace da cutar SARS ta haddasa daga shekara ta 2002 zuwa 2003 a cewar jami'an gwamnatin China jiya Lahadi. Hukumar lafiyar ƙasar China ta ba da rahoton ƙarin mace-mace 97 da kuma wasu sabbin kamuwa da cutar su 362 bayan yawan masu kamuwa da cutar ya ragu a ranar Asabar, wanda shi ne karo na farko da aka samu sauƙin al'amarin a tsawon fiye da mako guda. An yi imanin cewa cutar SARS mai shafar numfashi ta hallaka mutane 774 ta kuma galabaita mutane wajen 8,100 a China da kuma yankin Hong Kong. Wani soja da ya fusata saboda wani rikici akan batun kuɗi ya buɗe wuta ya bindige matafiya a ƙasa da waɗanda ke tsaye yayin da ya ruga a guje da wata motar soji ranar Asabar a Nakhon Ratchasima a ƙasar Thailand ya hallaka mutane 29 baya ga wasu kimanin 60 da ya raunata. Jami'an tsaro sun bindige sojan bayan turjiyan tsawon sa'ani 12 a wani rukunin kantunan jiya Lahadi. Cikin waɗanda abin ya rutsa da su har da wani yaro ɗan shekaru 13 da ke kan babur ɗinsa da kuma wata matashiyar mace mai tuka mota tare da ɗanta a ciki. Prime Minister ƙasar Prayut Chan-o-cha ya ce, "Ina fatan wannan shine na farko da kuma na ƙarshe, kuma ba zai sake faruwa ba. Ba wanda ke son afkuwar haka." Ya kira irin wannan zubda jini da aka yi a ƙasar Thailand abin takaici da bai taɓa faruwa ba. Hukumomin ƙasar sun ce ɗan bindigar soja Major Jakrapan Toma kuma Prayut da jami'an 'yan sanda sun ce yana cikin wani rikicin kuɗi ne da wani ɗan uwan kwamandansu na soja kan cinikin wani gida. An fara gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi da na majalisu a cikin nasara a yankunan da ke amfani da harshen Faransanci a kasar Kamaru. Sai dai kuma a yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi aikin zaben na tafiyar hawainiya. Ganin ƴan aware sun gargadi mazauna wuraren cewa a kul suka kada ƙura'a. Shugaban Kamaru Paul Biya wanda ya kada ƙura'arsa a Yaounde babban birnin kasar ya jinjinawa waɗanda suka kada ƙura'arsu. Ya ce ya kamata ƴan kas Kamaru su fito sosai su kada ƙura'unsu kuma kar su saurari waɗanda ke kira su janye daga zaben saboda su kawo zaun ƙasa ga demokradiya a kasar.
D'abord, un sentiment de joie, de satisfaction. J'ai accompli mon devoir de citoyen et j'en suis heureux.
Yace ya ji dadi kuma ya gamsu da yadda ya sauke nauyin da ya rata a wuyarsa a matsayinsa na dan kasa. Kuma yana kira ga duk ƴan kasa da su yi watsi da kiraye-kiraye da jami'an siyasa na kauracewa zaben. Ya kuma ce ana ganin demokradiya na samun ci gaba a kasar ta Kamaru.
To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su zamu leka Najeriya inda hukumar ƴan sandan kasar ta ce jami'anta sun tsafke wasu ƴan ta'addara a Nasa Ansaru da suka kai wa tawagar mai martaba sarkin Fatas Kumhari a jihar Kaduna. Ga Hassan Maina kaina da rahoton.
Hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce biyo bayan mummunan farmakin nan da ta kai a sansanin 'yan ta'addan Ansaru da ke dajin kuduru a yankin karamar hukumar birnin Gwarin jihar Kaduna. Yanzu an sake cafke wasu 'yan ta'adda guda uku da kai tsaye suke da hannu a wani hari da aka kai a kan jerin gwanon motocin mai martaba sarkin Fataskum mai Umaru Bubaram ibn Wuriwa Bawuya. Waɗanda dai aka kama ɗin su ne Munkaila Liman Isa ɗan shekaru 32 da ake mai lakabi da babban driver, sai Abdullahi Saminu mai shekaru 21 wanda aka fi sani da dan munafiki, sai kuma Aminu Usman mai shekaru 22 wanda wannan ya kawo adadin 'yan ta'adda 8 kenan 'yan sandan suka kama a halin yanzu. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya mataimakin kwamishinan 'yan sanda Frank Mba ya ce bincikensu ya nuna cewa 'yan ta'addan sun so ne su yi garkuwa da mai martaba sarkin Fataskum, al'amarin da ya sanadiyar kashe hadimansa guda hudu ciki har da dan majalisar sarki wato makaman Fataskum Alhaji Abubakar Maina Kaina. Alhaji Isa Maina Kaina da ke zama santurakin Fataskum kani ne ga marigayi Abubakar Maina Kaina.
Mu kan bace rai sai dai in ka muke ta kasance dan yanzu kaman ni kan bakin ciki iya bakin ciki na ji wannan abu ya auku wanda babu yanda ma zan kwatanta shi da wani abu bace rai na rayuwar duniya domin ba abin da ya fi mun wannan taci ba da wannan dan uwan na. Mun sai dai Allah Ubangiji ya saka mishi.
To yanzu misali da ke gashi an kan waɗannan mutanen kaman me za ku so ku ga cewa an yi kenan?
Dukan ba mu da wani abin da za mu je ce sai dai abin da hukuma ta tanadar musu wannan hakki da suka dauka babba makansu.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce bincikenta ya gano cewa akwai wasu 'yan kasuwa da ke marawa 'yan ta'addan ta hanyar samar musu da kayan aiki da ma miyagun kwayoyi waɗanda a halin yanzu su ɗin ma ana bincike domin a cakko su. Fesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu ƙwararre ne kan miyagun laifuka.
Dole mu jinjina wa su jami'an 'yan sanda da suka samu suka yi wannan gagarumin nasara. Abinda aka yi yau lalle abin murna ne kuma abin jinjinawa ne ga jami'an tsaron mu, tun ma ba 'yan sanda ba da mutane da yawa suke tsammani kaman babu ma da 'yan sandan Najeriya ba su iya komi. Tuntuni abinda jama'a suke so su ji kenan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah kyauta a gaida Hassan Maina Kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC, inda yanzu agogon yake cewa karfe 12 da kusan minti 10 na dare. Yanzu dai ga Aisha ta dauke da sauran labaran duniya.
To ma'aikatar tsaro ta Amurka ta saki sunayen sojoji biyu da suka rasa rayukansu a wani harbi da aka yi da sanyin safiyar jiya Lahadi a yankin Sherdzad da ke lardin Nangarhar na gabashin kasar Afghanistan. Sunayen sun hada da Saje Javier Jagua Gutierrez da Antonio Ray Rodriguez, duk masu shekaru 28 da haihuwa a duniya. Bayan su wasu sojoji shida da ke bakin aiki sun ji raunuka yayin da wani abokin aikin su dan Afghanistan ya buɗe wa dakarun haɗin gwiwar Amurka da na Afghanistan din wuta da wata bindiga mai sarrafa kanta, a cewar wani mai magana da yawun dakarun na Amurka a ƙasar. Har yanzu muna tattara bayanai domin gano abin da ya sanya shi aikata wannan abu, amma kuma har yanzu bamu san ko wane ne kuma ko menene manufarsa ba. Abinda jami'in sojin Amurka kanar Sony Leggett ya bayyana ta safiyar jiya Lahadi kenan a wani rahoton da kafar yada labarai ta Associated Press ta fitar, ya nuna cewa wani jami'in ma'aikatar tsaron Afghanistan da ya buƙaci a saka sunansa domin ba a bashi izinin tattaunawa da 'yan jarida ba, ya ce wanda yayi harbin jami'in sojan Afghanistan ne wanda musu ya kaure tsakaninsa da dakarun sojan Amurka kafin ya bude musu wuta, amma ba dan kungiyar Taliban bane, a cewar jami'in. Tun farkon shekarar nan ta 2020 an kashe jami'in sojan Amurka 6 Afghanistan, hadda waɗannan na Asabar. A bara jami'an sojan Amurka 22 ne suka rasa rayukansu a fagen daga. Tsohon magajin garin South Bend a jihar Indiana, Pete Buttigieg, zai shiga zaben fidda 'yan takara a ƙasar a karon farko gobe Talata, biyo bayan samun 'yan delegate mafiya yawa da ya yi. Jam'iyyar Democrat a Iowa ta fidda sakamakon zaben da aka gudanar na tsaye da 'yan takara wanda yake da baibaye da rigingimu tare da rudani a wani bangaren sanadiyar lalacewar na'ura. Buttigieg shine ya ja delegates 14 daga cikin 41 a zaben na Iowa, yayin da Senator Vermont Bernie Sanders kuma ja 12, Senator Massachusetts Elizabeth Warren kuma ta ja 8. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya ja delegates 6, sai Senator Amy Klobuchar guda 1. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Iran jiya Lahadi ya ce ƙasar ta gaza a yunkurinta na harba tauraron ɗan adam da ta ƙirƙiro samfurin Zafar zuwa falaki. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ƙasar mai kula da shirin nata na sararin samaniya Ahmed Hussein ya faɗa wa gidan talabijin ɗin gwamnatin ƙasar cewa tauraron Zafar dai abin bai isa falaki ba kamar yadda aka tsara, saboda gudunsa bai kai yadda ake bukata ba. Ya kuma ce akalla wannan shine karo na uku da Iran ta gaza cimma kaddamar da tauraron ɗan adam tun daga farkon shekara ta 2019 da Amurka ta yi ikirarin tana taimaka mata wajen bunƙasa shirinta na makami mai linzami.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. To har yanzu dai muna kan batun tsaro ne a Najeriya, inda batun kiran da ake na sauke manyan hafsoshin tsaron ƙasar ke ci gaba, duk da yake fadar gwamnati ta yi shiru kan lamarin. Daga Abuja, Salisu Shehu Ashaka ya haɗo mana da wannan rahoto.
Tsoffin jami'an tsaro da masu sharhi na ci gaba da muhawara kan kiran sauya hafsoshin tsaron Najeriya da suka fi daɗewa a kan wannan mukami a ƙarƙashin gwamnatin APC ta shugaba Buhari. Masu kare matakin gwamnatin na cewa Najeriya na yanayi ne tamkar na yaƙi, don haka ba a irin wannan sauyi a yanayin. Alhassan Ado Doguwa shine shugaban masu rinjaye a Majalisar Wakilan Najeriya.
Daga lokacin da abu ya shafi maganar welfare ɗinsu, ma'ana jin daɗinsu, walwalarsu, da kuma haƙƙinsu na ci gaba a aikin, to ina so in tabbatar maka wannan zai iya kawo nakasu so mun yadda 100% rashin samun nasarar tabbatar da tsaro a Najeriya yana da nasaba da cewar kananan sojoji da kananan jami'an tsaro da suke tsakiya an toshe su ta sama magana ci gaba promotion nasu yaki gaba domin waɗanda suke kansu lokacin barin aikin yayi basu bari ba so ina ganin lokaci yayi da ya kamata a ce mu yabawa dukkan jami'an tsaron nan musamman da sojoji da irin gudunmuwar da suka ba kasar nan kuma a daidai wannan lokacin tunda abi yaki cin yawa to su bada guri kannan su na kasa su taso su koma ga irin gudunmuwar da zasu iya bawa yan Najeriya dukkanin su ina ga maka in banda IGP Inspector General of Police rahoto da bayanai ya tabbatar mana cewar kowanne ya wuce lokacin sa na kaida kawai kari akai masa dan zaton cewar ko idan an ci gaba da su din za a samu sauki yadda tsaro ya tabarbare
Group Captain Sadiq Garba ya ce rashin dokokin wa'adin da ya dace manyan hausoshin su yi a mulki ne a Najeriya kan sa a bar su dade ba tare da sauya su ba
wannan kuma ya saba da abin da ake da shi a wasu kasashe ba ma za a tsaya ana wannan rigimar ba saboda me yasa shi kan shugaban kasan akwai dokan da aka sa mushi cewa idan mutanen nan suka yi shekara kaza za a cire su idan kuma zaka kara musu ne sai aka sa kaidojin da dole sai waɗannan kaidojin suna ciki sannan zaka kara musu girma so kaga a dokanni a wasu kasashen bata bar abun a bude ba to amma a gaskiya a Najeriya abun a bude yake shi yasa idan ana maganar shugaban kasa ni a matsayina ina cewa to idan an ce ba su ba ko kuma laifin majalisa saboda wace doka ai ba shugaban kasa ke doka ba majalisa suna da damar su doka to a yanzu a gaskiya babu wannan dokan idan muka duba wasu kasashe saboda komai koyen shi muke yi so zama gaba da ai tura suka kawo mana shi in ka dauke yanzu alal misali America abin da yake a rubuce a cikin doka shine irin waɗannan manyan makamai na soja shekara biyu za su yi dokar su ta ba shugaban kasa karfin shine zai ce na sawa ne amma wannan nan da sai sa su kuma majalisa sai suka sa mishi makari sai wani mai kaza za ka sa
baya ga neman sauya manyan hausoshin na soja wani kalubale a lamarin tsaron na Najeriya shine rashin cikakken samun hadin kan aiki tsakanin rundunonin daban-daban inda wasu ba sa martaba wasu a gefen aiki Sale Shehu Ashaka muryar Amurka Abuja Najeriya
to a gaida Sale Shehu Ashaka idan aka biyo mu cikin shirin mun hantsi da misalin karfe 8 za a ji cewa
gaskiya dai ka alama dai kan shugaban kasa Buhari tsaro ya kusa ya kukuce mishi a kasan nan dan duk inda ka je matsala ake kokikoki ake yi babba bai tsira ba karamin bai tsira ba arziki bai tsira ba talaka bai tsira ba sannan kuma muka kawo shawarwari mu da muke gani cewa ya kamata a duba wanda shi shugaban kasa ba su amanar su taimaka mishi tsaron nan ya kamata a yi gyara sannan kuma a ƙara duba talauci alaƙar talauci da rashin tsaro gaskiya talauci yana ƙara zurfafa rashin tsaro
mai magana da yawon kungiyar dattawan arewacin Najeriya kenan da ake kira Northern Elders Forum ke bayani kan taron da kungiyar ta yi a jiya Lahadi sai a biyo mu shirin hantsi domin jin cikakken rahoton to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilowatt 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba jama'a assalamu alaikum bayan da filin ciki da gaskiya ya kamo korafin dabban kananan yan kasuwa da suka zargi kungiyar masu kananan masana'antu ta nasi reshen jihar kano tare kuma da kamo ku martanin shugabannin kungiyar na jihar kano manir sagagi da kuma mr salaman bamfa na kasa baki daya kwatsam sai ga wani dan kasuwa daga jihar kano da ya ce shugaban kungiyar nasi reshen jihar kano manir sagagi ya cuce shi miliyoyin naira da sunan zai taimaka masa wajen samun lamani daga wasu bankuna ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel Nasiru Abubakar na ɗaya daga cikin ƴan kasuwar da suka nemi lamani ta hanyar kungiyar Nasi wanda ya ce yayi nasara aka yanke wa sagagi hukuncin daurin shekaru 7 bayan da ya kai shi kara hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC da tuhumar rike masa fiye da naira miliyan 8 kotu dai ta yanke masa hukuncin daurin shekaru 7 babu zabin tara amma daga bisani sagagi ya dauka kara a wata kotu inda aka bashi damar yin beli gadi abin da Nasiru ya fada a wannan fili
Ni sunana Nasir Abubakar na wanda ake kira na da dan gaske.
To ba mu labarin a takeice ya me ya hada ku da tsohon shugaban kungiyar masu kananan masana'antu na jihar Kano Manni Rusa Gagi da harka kai shi kara kotu.
Akwai lokacin da suka buga wata jarida nan suka sa wani bayani na su na za a ba wa mutane masu kananan masana'antu tallafi. To wannan sanarwa da suka buga a jarida ta Daily Trust kuma sai zama jama'a da yawanci sun dan samu labaran ta haka. Wasu kuma sun ji labarin ta wani ya ji gaba ne. Sai ni kuma akwai wani abokina da yake a kusa da gidansu shi ne da ke min ka je ya hada ni da shi don ya zama mu ma mu samu wannan tallafi da ake ba wa masu kananan masana'antu. Da aka ji aka yi haka kuma na yi rijista shi ya mai rijista ma da kanshi na zama memba a cikin wannan kungiya ta masu kananan masana'antu na shi. Bayan haka lokaci ya yi aka ce za a ba mu tallafi daga bankin First Bank. To kuma muka bi wannan tsarin na First Bank din duk muka zuzzuba kuɗaɗenmu da dama a wannan lokacin har na kawo wani ɗan uwana shi ma aka yi masa rijistar shi ma aka sana shi kuɗin. To duk ya zama dai wannan ba a ba mu wannan tallafin ba. Kuma a bayan nan Manni Rusa Gagi ya kira ni ya ce da ni ga wani tallafin za a bayar daga ɓangaren Keystone Bank. Shi ma muka zo ya sa ni ne ta kashe kuɗi har ya sa ni wani na yi rijista za a yi min wani inshora da shauransu su ma dai aka yi lissafin kuɗaɗe kusan miliyan 1,800 da wani abu duk na bashi. To kuma a bayan wannan duk an kammala ya karɓi aron wasu kuɗi 300 a hannuna da sunan shugaban wannan nasi na ƙasa wato Nigerian Small Scale Industry na ƙasa. Aka ce mai wai shi ne yake a karɓi aron wannan kuɗi 300 a hannuna ranar wata juma'a a shekarar 2013 akan za a bani kuɗin ranar Litinin mai zuwa. To kuma shi ma wannan sai da na kai shi kara kotu sannan aka samu aka mai damun da wannan kuɗin. To bayan nan daga maganar wannan Keystone Bank Manni Rusa Gagi kuma cira na in zo na yi ma'amala ta siyan adaidaita sahu a bayar don a riƙa aiki da shi ana samun wani abu. To ne mashi tambayoyi yaya business din yake me za a samu duk da ya gaggaya min na ce gaskiya harkokin da nake yi ni ya fi wannan ba zan iya yin wannan. To a bayan nan Manni ya kuma kira na in zo mu yi ma'amala ta business din siyan shinkafa za a riƙa siyan shinkafa ita ma ga yadda za a yi duk na tambaye shi ya min bayanan yadda za a yi akan wannan harkar business din shinkafa. Shi ma dai daga jiya da abin yake nace gaskiya harkokin da ni nake yi ya fi wannan ba zan iya tsayawa in yi wannan harkar. To a bayan nan Manni ya kuma kira na yanzu ga wani loan an ba wa microfinance CBN ta ba wa microfinance wannan kuɗaɗe wanda za a bayar cikin sati uku. To shi ne ya sa na je na buɗe account a wani banki a nan ƙofar mata KMC Microfinance Bank Limited. To shi ne duk aka bi tsare-tsaren da za a ba ni wannan loan na miliyan 35 a kowane account za a ba da miliyan 10. Shi kuma ana shi account din an ba da 10 zai mai min da miliyan 5 zai ba min nawa account din guda 3 miliyan 10-10 na shi account din za a sa miliyan 10 zai mai min da miliyan 5. To ya sa ni muka je na buɗe kamfani account guda 2 ya kawo na kanin shi ya haɗa min da shi sannan kuma ya kawo na shi ya ɗora min suka zama 4. To muka je muka bi wannan tsare-tsaren daga ƙarshe ya ka nuna min cewa sai mun kawo equity contribution. To wannan equity contribution din shi ne ya zama cewa na yi transfer din wannan equity contribution zuwa wannan company account din namu gaba ɗaya. Sai transfer yake tafiya saboda babu transfer tsakanin commercial bank da kuma ƙaramin banki irin wannan. To daga nan da transfer bai yiwu ba ni kuma ina jin tsoron a wannan lokacin shekarar 2013 in cire kuɗina daga banki in tafi in je in saka kashi to zai zama min matsala akwai caji da za a yi min. To shi sa nake sai dai da tura kaɗan kaɗan sai shi Manni Rusa Gagi da shi da ita manajar bankin ta wannan lokacin sai suka ce da ya yi in ɗauko in yi transfer ɗin kuɗin cikin account ɗin bankin. Shi wannan account ɗin na KMC Microfinance Bank yana da account a Fidelity Bank. To wannan Fidelity Bank din shine na tura transfer ɗin kuɗina zuwa cikin wannan account ɗin bankin. to kuma shi Maniru bayan na tura wannan kudi zuwa account din bankin shi ya san dai tsare-tsaren da ya bi tsakanin shi da ita manager bankin suka kwashe kudin. So amma dai kafin ma na yi transfer din shi Maniru sai da na ce gaskiya ni ba zan iya tura rabu da kudi na a hannu har zuwa kawai sati uku da aka ce shi sai wannan sati uku ne za a ba mu wannan loan din ba. To shi ne Maniru sagaji sai ce da ni ai ya zai je roki shi CBN controller na nan Kano zai je roke shi akan a rage wannan kwanaki da suka yi yawa na sati uku. So daga baya ma har ya ce da ni ya je ya samu CBN controller ya roke shi a rage wannan kwanaki da suka yi yawa na sati uku din nan tunda mu mun ce ba za mu iya karin kuɗin mu ba da equity contribution har tsawon sati uku sannan a ba mu loan ba. To shi ne ba ya zo yake ce da ni ya ba wa CBN controller din ya yi masa alheri na naira 300,000 don haka CBN controller ya rage wannan kwanaki daga sati uku ya dawo sati biyu. Shi ne na yadda na yi wannan transfer daga account dina na company zuwa wannan account din bankin da yake a Fidelity Bank na naira 1,800,750. So sati biyu da ya cika sai aka ce da ni ya yi wai saboda Christmas saboda na sa kuɗin a 11 ga watan Disamba na 2013. To kuma da aka ce wai sati biyun ya cika daidai lokacin Christmas ne sai aka ce sai bayan hutu. Haka ne aka tarika tura min sati biyu ni da na ce ba zan iya rabuwa da kuɗina na sati uku ba sai gashi an bayan sati biyun farko an ƙara wani sati biyun. To daga ƙarshe dai har na nuna cewa ni ba zan iya ci gaba da wannan neman London ba kawai a maida min kuɗina. To kuma da na binciki kuɗin kuma a shi ma kuɗin babu. Ita manajar bankin da shi Maniru su suka san yadda suka yi da kuɗin. Shi ne sai na rubuta ƙorafina na tura CBN can Abuja. Kuma a bayan nan ne da muka ga shiru daga can CBN din ba a yi wani abu da ya dace a kai da wuri ba. Shi ne kuma aka bani shawaran kai ƙorafina na sanadar EFCC. To bayan na je na sanadar EFCC din aka kawo mata ita wannan manajar bankin. Dama na kai kara ta ne akan na ƙarar bankin da ita manajar bankin tunda na san ni nan na saka kuɗina a wannan lokaci. To ana kawo mota kuma da aka zo sai gashi shi ma an kawo shi. To daga ƙarshe dai shi ne har tsawon shekaru ana wannan har aka tafi EFCC suka kai wannan kes ɗin kotu kuma a ƙarshe aka yi hukunci a kan shi aka daure shi shekara 7 ba zaɓin tara kuma aka ce ya biya ni kuɗina. To kuma yana tsaron dai da har ana magana za a bani ko za a fara bani wani payment daga cikin kuɗin daga ɓangaren yan uwan shi kuma daga baya kuma sai ya samu bailey ya samu wani bailey pending appeal daga wata kotu a can Miller Road Court 9 wajen mai shari'a Usman na Abba. To kuma tunda ya samu wannan bailey pending appeal din akan zai je Kaduna ya ɗaukaka ƙara shi bai gamsu da hukuncin da aka yi mishi ba. To tun daga watan 6 ne ko watan 7 na wannan shekarar da aka daure shi 2018 wata 6 da aka bashi na ya je ya ɗaukaka ƙaran. Yaje ya ɗaukaka ƙaran ba yana nan dai ma yanzu yana yawansa ban san me ake ciki ba har yanzu bai je ya ɗaukaka ƙaran ba. Ni kuma saboda halin da na shiga nake ciki har yanzu shi yasa ma na kasa yin iya ɗaukar wani mataki da ya kamata na ɓangaren kotu.
To masu raro kun dai ji abin da ya wakana tsakanin Maniru Sagagi da Nasir Abubakar. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu sake gayyatar Maniru Sagagi domin jin abin da zai faɗa kan wannan batu. Yanzu madadin Nasira da Mai Kaya. Ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mako mai zuwa. Mu kasance lafiya. To madalla sai a biyo sai a mana afuwa ba mu samu da mu kawo muku takaitaccen labari ba da wannan makakacin shirin amma kafin mu sallama muna miƙa ta'aziyya ga ƴan uwa da iyalan Hajiya Fatima Muhammad Kolo da ke Kaduna da Allah ya warsuwa jiya Lahadi. Allah jikan ta gafarta mata ya kuma ba da hakurin juriyar shi. Masu sauraron wannan makakacin shirin namu ne yanzu kuma an jima ka ƴan da hantsi za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha ta Salat ta na gabatarwa da kuma Chibahiro Jodone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yau Kevin. Ni Sarfil Hashim ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan. Salamu alaikum.
Afrique, Le Monde aujourd'hui.